وكفى، والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله ومن على أثره اقتفى، وبعد، يومنا لنا الخميس وتم رمضان ينا لفانا 20 ألف 30 شرعة هجرية، وما يومنا 7 شدة tabbas miladiya a wannan karatu namu da muke gabatarwa na mata wanda wannan shine zamanin 17 na tafsirin alqur'ani mai girma a masallacin al-khulafa'ur rashiduna dake unguwar Agege a jihar Lagos din Najeriya. Muna cikin suratul ahzab wanda idan ba manta ba muna kan ayar annabi aula bil mu'minina kaman fana uku nan aya ta 6 a cikin surar بما لا ينفعك كرمتون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مذكورا.
Ubangiji ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim, annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta a wajen mu'minai da su zo shi su bi shi su masa da'a fiye da kancin kansu, ana fiye da son zuciyarsu fiye da yadda za su kaunaci kawunansu. Wa azwajuhu, sannan matayen annabi sallallahu alaihi wasallama, ummahatuhum, iyayensu ne na hukunci ba iyayensu ba ne na haihuwa. Mun yi bayanin duka abin da wannan yake nufi. To amma yanzu muna so mu ji suwaye ummahatuhum din. Sai muka ji Khadijatu bintu Khuwailid al-Asadiyya al-Qurashiyya, kuma sai muka ji Saudatu bintu Zam'a ita ma al-Qurashiyya al-Abshamiyya, sannan kuma muka ji Aishatu binti Abi Bakr al-Taymiyya, sannan kuma jiya mun ji Hafsatu bintu Umar ibn al-Khattab al-Qurashiyyah al-Adawiyyah. Mun faɗi uku ko huɗu kai? To kuma dukkansu Qurayshawa ne wanda muka faɗa ɗin. Yau za mu shiga ta biyar. To ta biyar sunanta Zainab bintu Khuzaima. Zainab bintu Khuzaima, sunan babanta Khuzaima ibn al-Harith ibn Abdullah ibn Amr ibn Abd Manaf ibn Hilal ibn Amir ibn Sa'sa'at ibn Muawiya ibn Bakr ibn Hawazin ibn Mansur ibn Khatafa ibn Ikrimata ibn Qais Aylan ibn Mudah. Ba'di wannan ita Zainab bintu Khuzaima hilaliya ce wacce take dangantakar ta tana tikewa zuwa ga Hawazin ibn Mansur ibn Khatafa ibn Ikrimata ibn Qais Aylan ibn Mudar. To ita ba Quraishiya ba ce, mahaifinta Al-Harith, mahaifiyarta kuma Hind bint Auf ibn Zuhayr, Hind bint Auf ibn Zuhayr. Abin da zai baka mamaki, ita wannan Hind bint Auf ɗin ibn Zuhayr ita ce ta haifi Zainab bint Khuzaima, kuma ita ce ta haifi Maimuna wacce daga baya manzo Allah subhanahu wa ta'ala zai aure ta. Da haka da Zainab bint Khuzaima da Maimuna babu su ɗaya. Ita ce ta haifi Asma' bint Umayy wacce sayyidina Abu sayyidina Ja'far ya aure ta, da ya mutu sayyidina Abubakar ya aure ta, da ya mutu sayyidina Ali ya aure ta, wacce ta aure ta aure ta habbaye. Kuma ita ce ta haifi Lubabatu Lubabatu bintul Harith al-Hilaliya wacce ita kuma ita ce ta haifi Abdullahi ɗan Abbas, ma'ana ita dai wannan Hindu ita ce kakar Abdullahi ɗan Abbas. kuma sannan ita ce ta haifi babarta karama as-sughra wacce ita kuma babarta as-sughra ita ce al-qasa'ni abin nan al-babatu as-sughra ita ce babar Khalid ibn Walid kuma har yanzu ita ce ta haifi Salma bint Umay wacce take matar Hamza dan gida Abdul Muttalib Allah ya albarkance ta ta haifi manyan mata da yawa wanda duka suka zo suka zama manya manya to ita Zainab bint Khuzaima bayan ta auri mijinta farkon mijinta shine Ubaidah ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne to sai aka kashe mijinta a wato aka kashe shi a yakin Badar yana cikin sabon mu'minai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka kashe shi da aka kashe shi a yakin Badar to manzon Allah sama bayan ya aure Hafsa Allah ya kare da a gare ta da kadan sai aka yi sai Hafsa ba ta rike ba a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kaddara shi ko mijinta ya mutu sai kai tattaro gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewar mijinta dan babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganta sai ya shawara cewa kawai ya aure ta ya hada ta da matansa sai ya aure ta wato wanda ya tsunci al'amarin aurenta shine babban shaqabita ibn Amr al-Hilali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta sadaki dirhami 2400 bayan ya aure ta ya tare da ita bai dace ba watan ta biyu Allah ya karɓi rayuwarta wasu ruwayoyi kuma suna cewa ya aure ta watan Ramadan a shekara ta uku sai wata takwas sannan Allah ya karɓi rayuwarta a shekara ta hudu a shekara ta hudu kamar yadda Ibn al-Imam a cikin Shajaratul Zuhab ya kawo to amma dai maganar da ta fi shahara shi ne watan ta biyu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta rasu tana da shekara 30 kamar yadda al-Waqidi ya kawo Ibn Hajar al-Asqalani kuma ya nakalto a cikin al-isara fi tarhibi sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya binne ta a watan rabi'u min akhir kamar yadda shi Ibn Hajar din ya faɗa aka binne ta a makawartar kuba a makawartar baki kuma bata rauki ta bar wasu ƴaƴan da aka faɗe su ba a cikin tarihin rasuwarta ko bayan rasuwarta wannan ita ce Ummul Mu'minina Zainab bint Khuzaima Allah ya ƙara yarda a gare ta Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a shekara ta uku bayan hijira kamar yadda muka ji muka ambata kuma a baya bayan ita kuma sai Ummu Salama Ummu Salama ita ce Hindu bint Abi Umayya Hindu bint Abi Umayya wacce ta fi shahara da Ummu Salama ana kiranta da suna Ummu Salama ne saboda sunan ɗanta da ta taɓa haifa tare da mijinta Abdullahi ibn Abdul Asad sunansa Salama wanda sun yi aure na soyayya da mijinta Abdullahi ibn Abdul Asad sannan sai Allah ya karɓi rayuwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta Ummu Salama a shekara ta hudu bayan hijira wanda ya maye gurbin ta da Zainab bint Khuzaima al-Hilaliya kafin mazalar sulama din ya aure ta ta haihu da shi da ita da mijinta Salam Abu Salama da sun imani da annabi sallallahu alaihi wasallam farko kuma sai suka yi hijira zuwa Habasha lokacin da suka yi hijira zuwa Habasha a can ta haifa Salama daga baya sai suka dawo Madina Makka da suka dawo Madina Makka suka tarar da irin azabtar da musulmai da ake ciki suka sake komawa can Habasha din daga baya kuma bayan mijinta ya rasu suka da kafin mijinta ya rasu abun daga Habasha suka dawo Makka daga Makka kuma shine farkon wanda ya fara hijira zuwa Madina mijinta maza kuma yana ba shi ginin a hijira zuwa Madina sai ya fita tare da ita da ƴarsu aka tare su a hanya aka hana shi tafiya da ita haka ya hakura ya bar musu ita din ya tafi shi kadai amma wannan bai cutar da ita ba ta zauna cikin kunci da damuwa da kuka sai da aka fara shekara suka tabbatar da cewa in bata batta ba za ta mutu su danginta sannan sai suka yi fushi suka sake ta suka ce ta tafi ta fito ne ta gaba da Usman ibn Talha a hanya shi kuma lokacin da musulunta bai ce kai mace ce za a bata ta tafi daga nan zuwa Madina wani abu ya same ta ya sauka daga kan taguwarsa ya tsora ta sai da ya kai ta Madina ya dawo saboda yadda ake girmama matattun a wancan lokacin to lokacin da mijinta ya rashin lafiya ta yi kuka kwarai da gaske bayan rasuwarsa maza Allah sama ne fara gane ya rasu da ishugu ya tarar da idanuwansa sun karkafe sun yi sama ya zo duba shi kenan tunda tare aka shayar da su nono da maza Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne maza Allah sallallama ya ce Allah sarki dama idan aka ɗauki ran mutum sai idan sai bi shi da kallo sai ya rufe masa idan kuma ya masa addu'a ya ce Allah ka ji kan Abu Salama kafin nan sai suka fashe da kuka a gidan Abu Salama sai maza Allah sallallama ya ce kada ku dinga yin kuka kada ku dinga yi wa kanku addu'a bakar addu'a wannan an yi mutuwa irin wannan wasu suna mun shiga hukumin lalace yanzu ina za mu sa kan maza Allah ya ce kada ku yi wa kanku bakar addu'a don mala'iku suna nan suna amsa abin da kuke roƙa sannan sai maza Allah sama ya ce Allah ka ji kan Abu Salama Allahumma ighfir li Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiyin Allah ka sanya ka ɗaukaka darajarsa a cikin al mahdiyin sannan Allah ka haskaka masa kabarinsa ka yalwata masa shi Allah ka zama wakil ka wakilce shi a cikin iyalinsa kuma ka ji kanmu da mu da shi baki daya sannan Ummu Salama ta rawaito take cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce musu babu wani bawa da zai shiga cikin masifa sannan ya ce Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha fa ce sai Allah subhanahu wa ta'ala ya musanya masa da abin da yake wannan masifar sai ta ce oh sai nace cewa to gashi manzo Allah ya faɗa amma ni yanzu wani mutum ne wani miji zan aura wanda ya fi Abu Salama ai babu shine farkon wanda ya fara yin hijira saboda Allah ta ce ina tsaka da haka sai manzo Allah sama ya aiko neman aure na amma kafin nan Abubakar ya nemi aurenta sai ta ce a ita yanzu ba ta da bukatar aure. Umar ma ya nemi aurenta ta ce a. To daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ganin mijinta dan uwansa ne tsara ka shayar da su. Kuma gashi tara tana da ƴaƴa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata to yana bukatar aure. Sai ta ce a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ita akwai matsaloli biyu ka san dai wanda ko san dai da mace take gashi fa tana fa bata zaci ma manzo Allah ya zo neman auren ta ita bata ma sa rai ba kuma duk duniya dai ta san ba wanda ya tsaye mata manzo Allah sallallahu alaihi kuma tana san shi amma mace a dabi'ar ta bata cika nuna abin da take so ba wani lokacin ma sai abin da take so din ya zo mata amma ta dan dinga jan aji irin ta basar din nan dan ma kada ma wai a kawo mata wata to Ummu Salama Allah ya kare ta a gare ta manzo Allah sama da yanzu yake yana neman auren ta sai ta ce to fa a gaya wa manzo Allah sama tana da matsaloli matsalar farko ita tana da kishi shi kuma a yanzu yana da Sauda da Aisha da Hafsa tunda Zainab bintu Kuzai mata aure sannan kuma abu na biyu tana da ƴaƴa da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba komai idan maganar kishi ne zai roƙa mata Allah ya musanya mata da abin da ya fi shi idan kuwa magana ƴaƴa ne ai ƴaƴanta ƴaƴansa ne ta ce to ta yarda sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aure ta ya kuma tare ita bayan Zainab ta rasu Ummu Salama ta yi tsawon rai da yawa kusan a duk mata annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta fi kowa da daɗewa domin duk sai da suka rasu suka bata ta rasu a shekara ta 58 ko 59 ko 61 a lokacin daular Bani Umayya ko dai a ƙarshen shugabancin Muawiya ibn Abi Sufyan ko kuma a farkon shugabancin ɗansa Yazid ibn Muawiya aka binne ta aka yi mata sallah aka binne ta a Baqi'a magabatar musulmi Allah ya ƙara yarda a gare ta ta fi shahara da Ummu Salama amma sunanta Hindu bintu Abi Umayya ibn al-Mughira ita kuma ba makhzumiya sai al-makhzumiya Manzon Allah sallama da ya tashi aurenta ya bata sadaki na wata shimfiɗa da kuma kofi da kuma akushi da dai ɗan wasu abubuwa wanda su aka tattara suna da kima Manzon Allah sallama ya bata a matsayin sadaki wannan mata ta nawa kenan ta biyar ko sai mata ta shida ita ce Zainab bintu Jahash ita Zainab bintu Jahash mun yi tarihin ta ko ita ce wacce Zaidu ya fara aurenta sannan daga bayan Manzo Allah sallama Allah ya aura mata ita ka abin da zamu tsara shine sadakin Zainab da Manzo Allah kuma ya bata shine dirhami 400 ita ma ya aure ta a shekara ta 4 ko ta 5 mun faɗa cewa kafin nan ta aure Zaid ibn Harithata ita kuma Zainab Allah ya azurta ta da haihuwa har ta rasu a shekara ta 20 bayan kira Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin halifancin Sayyidina Uthman Allah ya kare da shi sai mata ta shida ita ce Zuwayriyyah bintul Harith al-Mustalaqiyya Zuwayriyyah bintul Harith ibn Abi Zirar ibn Habib ibn Jazimata al-Khuza'iyyah al-Mustalaqiyya wadda tana karkashin wani babban dan babban ta da tana auren da sunanta Musabi' ibn Safwan al-Mustalaqi to lokacin da aka diya din al-Muraiti wannan na baku labari ce ba anan na bada labari ce nan yakin da a ciki ne adawa a hanya aka wana na Aisha sharrin cewa ta yi zina to a lokacin da aka je yakin aka yi aran gama shi an kashe mijinta Musabi' ibn Safwan a cikin wannan tawagar tawa inda ba a girmai ba to sai aka kame ta a matsayin furtunan yaƙi wanda aka ba shi ita ɗin sai ga ta kyakkyawa ga ta 'yar shugaban ƙabila da aka shi ba zai iya da ita ba ta fi ƙarfin shi sai ce zai sayar da ita sai aka ce to ai wannan ba da wanda ta dace in ba Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to sai Manzo Allah kuma ya ji labarin tana neman wa zai taimaka mata da kuɗin da za ta kwashe kanta in ya so a 'yanta ta sai Manzo Allah ya kira ta ya ce to zan siye ki zan 'yanta ki amma zan aure ki zan so sadakin ki shine 'yanta ki da nai ta ce to ta yarda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya siye ta ya 'yanta ta ya aure ta ya maida sadakin ta shine 'yanta ta da ya yi to ita Zainab kamar yadda ba haƙi ta ce take zuba kishi da nana Aisha Allah ya ƙara yarda a akwai Juwayriyyah bint al-Harith wacce Zainab sai na faɗa mun gama da tarihin ta an karɓo daga Ummu Aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta take cewa lokacin da aka gama raba ganimar Bani Malik Juwayriyyah ta faɗa cikin rabon Sabit ibn Qais ibn Shammam wanda matarsa ta taɓa zuwa ta ce ba ta son su saboda ba shi da kyau to shi ne sai mata alƙawarin ta je tafsirin rubutu ta je daga nan zuwa lokaci kaza in ta samu kuɗi kaza ta kawo a sake ta to shi ne ta zo wani wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama tana neman ya taimaka mata in ji Ummu Aisha sai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sai ta ce ya Rasulullah ni ce Juwayriyyah bint al-Harith ibn Abi Zirar wa qad asabani ma lam yakhfu alayhi gashi kaga abin da ya faru a kaina ne ba wanda zai sani ba gashi na faɗa cikin kasan Sabit ibn Qais ibn Shammar mun yi mukataba da shi to shi ne nazo nake neman ka taimake da zan zama sake cewa fa hal laki fi khairin min zalik to ko ma a miki abin da yafi wannan ta ce menene sai mun zala kuma ke cewa zan biya kuɗin kuma na aure sai ta ce to na yadda ya Rasulullah sai mun zala sallama da labari da su zuwa wajen mutane suka ji cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta to a lokacin duk wanda yake da yanga kafanan musallin a daren yace ya kanta ta saboda yace yana jin kunyar ci gaba da rike sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana Aisha take bata ganin matar da aurenta ya zama alheri ga mutanen ta irin ta ta aure manzon Allah sallallahu haka an kanta da yawa daga cikin wato ainihin dan uwanta ko danginta juwayya kenan bint al-Harith al-Muttaliqiyya ta rasu shekara ta 50 a daidai lokacin tana da shekara 65 ta rasu shekara ta 50 a lokacin tana da shekara 65 ita ce ta biyu rasuwa a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda daga ita ce Ummu Salama a ƙarshen rasuwa mata ta bakwai ita ce Ummu Habiba. Ummu Habiba ita ce Ramlatu bintu Abi Sufyan. Ramlatu bintu Abi Sufyan a babanta shi ne Abu Sakhar ibn Harb wanda shi ne aka fi sani da Abu Sufyan baban Muawiya Allah ya kare da a gare su wanda a da suna cikin waɗanda suka tsani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma daga baya kuma Ubangiji madaukakin sarki ya yi musu baiwa ta musulunci kuma musuluncin su ya kyautata suka zo suka bi Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suka taimake shi aka fita da su har yakin Hunaini kuma suka amfanar da musulunci suka amfanar da Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma har bayan rayuwar da suka ci gaba da amfanar da musulunci wanda a da farko sun kasance cikin masu wato ainihin yi wa musulunci a zagon ƙasa ita Ummu Habiba Ramlatu bintu Abi Sufyan Sakhar ibn Harb wanda su ne manya-manyan Banu Umayya bayan shuɗewar magabatan tunda shi babanta shi ne Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayya ibn Abdisham ibn Abdumanaf ibn Qusayyu ibn Kilab ta haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nasaba ta hanyar Qusayyu ibn Kilab sannan kafin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta taɓa yin aure kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta aure mijinta wanda sun tafiya da ita zuwa Habasha to a can garin Habasha din aka ce sai ya wai wasu wayoyin suka ce wai sai ya bar addinin musulunci wasu wayoyin kuma suka ce a'a ba barin addinin musulunci ya ba mutuwaye sunansa Ubaydullah ibn Jahash ɗan uwan Zainab bin Jahash ko magana mafi inganci kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka faɗa gaskiya aka ce bai bar musulunci ba mutuwaye to shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika zuwa Najashi sarkin Habasha ya wakilta Khalid ibn Sa'id ibn al-As cewa ya zama wakilinsa sai Najashi ya bada sadaki dirham dinare 400 kuma aka yi walima aka aura wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka turo ta tare da Shurahbil ibn Hasana ɗaya daga cikin sahabbai aka kawo ta har garin Madina wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 7 a lokacin tana da shekara 36 wanda Ubangiji subhanahu wataala game da abin da ya shafi al'amarin da Allah ya daukar ta aka Allahu an yaj'ala bainakum wa bain alladhina 'adaytum minhum مودة والله غفور والله قدير والله غفور رحيم ساعتها تنشي ما تشي مما تكرم تنشي وتتفي في تمزالة وسلم على الشاء كما يكون أبو سبيان لوكة ديوزي زونا أكان شفتا مزالة سما كهانا شفتي زولا لوكة المشركين بذات يبقوا المشركين زونا أكان شفتا منزم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساعتها الشكرة تهبكم إتما باين هجرات a shekara ta 44 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga ita a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Safiyatu bint Huyay ibn Akhtab an-Nadiriyya. Safiyatu bint Huyay ibn Akhtab. To ita Safiya Allah ya kare da a gare ta tana cikin wa'an ita ce kadai wacce take bai hudiya a cikin mata Annabi sallallahu alaihi wasallama, saboda ita danginta suna da dangantaka da Annabi Haruna, Allah amincin Allah ya kara tabbata a gare shi. Nasabarta sunan ta Fatiyatu bint Huyay ibn Akhtab ibn Sa'iyah ibn Sa'labata ibn Ubayd ibn Ka'b ibn al-Khazraj ابن أبي الحبيب ابن النضير ابن النحام ابن ناقوم سوكو ابن النذير دان كان تكف سنة شكي وزوى لأنه هارونا الله يتعاري داء الله أمسن الله يتعاري تبتا أغريش مزالة صلى الله عليه وسلم يا أوريتني بايا أن كان يتأثيري بتبتو أما كافل نندا سنة أورا سلمتها ابن مكشوف القرزي وسكما تكتعى سلام ibn Miksham ne wanda shi kuma sallan ibn Miksham yana ɗaya daga cikin munafikai kuma Yahudawa ba Yahudi kuma munafiki mawaki. Daga baya bayan sun rabu sai ta auri Kinanata ibn Abi al-Haqiq, shi ma sai aka kashe shi a ranar yakin Khaybar, aka kamo ta a matsayin fursunan yaki, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓe ta a matsayin matarsa, ya kuma ba ta zaɓi ya ce to zan aure ki amma ba ki da cikin zaki ci gaba da kirkin zaki ci gaba da yahudanci ki ko zaki musulunta. Ita maganin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata sai ta ce ni na zaɓi addinin musulunci. Ya manzo Allah ya ce mata idan kika zaɓi musulunci to zan rike ki in aure ki, idan kuma kika zaɓi yahudanci to sai in watakila sai in yanta ki kika cikin mutanen ki. Sai ta ce ya rasulullahi wallahi ni tunda aka kama ni tuntuni dama na ji ina sha'awar addinin musulunci kuma na yi imani da kai ma kafin ma ka kira ni zuwa ga wannan addini, kuma sai gashi Allah ya kawo ni har Allah ya kaddara ina wajen ka. Saboda haka sai ta zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma tunda ta zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musuluncinta ya kyautata. An karɓo daga Zaid ibn Aslam yake cewa mata ya Annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya sun taru a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rashin lafiyar da ya rasu a cikinta, da suka taru gaba ɗaya sai Safiya take cewa inni wallahi ya nabiyyallahi lawajibtu anna sahibika bi. Ita ce ta faɗa a cikin mata Annabi ta ce wallahi ya Annabin Allah ina ma dai a ce wahalar nan da kake sha ba kai kake shan ta ba ni nake shan ta.
Thank you. tsaya da lokacin da muka tsaya.
Wani abu da ya taɓa faruwa da Zuwairiya da Fatiya shi ne wata rana rigima ta haɗa su da Hafsa, Allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya. Da irin abin da yake faruwa tsakanin kishiya da kishiya, sai Hafsa ta yi mata gori, ta ce mata can ƴar gidan Yahudawa, sai ta fashe da kuka, ta dinga kuka har manzo Allah sama ya shigo ya same ta tana kuka, ya ce me ya faru? Ta ce ya Rasulullah, ka ji abin da Hafsa take ce min ƴar gidan Yahudawa. Sai manzo Allah sama ya zauna ya rarrashe ta, ce yi haƙuri kindi, wallahi innaki labnatun nabi, ke fa ƴar annabi ce domin kakanki annabi Haruna ne. Wa innaki la tahta nabi, kuma ke gashi yanzu kina auren annabi, to me yasa ya miki haka? Sannan manzo Allah ya juya ce da Hafsa, ittaqillaha ya Hafsa, ke kuma ki ji tsoron Allah ya Hafsa. To sai manzo Allah ya nuna mana cewa idan ana faɗa tsakanin mata ba ka yin alƙalanci wai ka zo ka zama kai ne alƙali, in ba ka bayyana sunnan sai su mai da kai wani munafiki munafiki. Domin koyaya sai wannan ta ce ai matan yanzu fa nake magana ba irin na da ba, matan da su imaninsu yana da yawa, ba su da karatu da yawa, amma suna da imanin da idan miji ya mutu, idan kishiyoyin za su rabu za su yi ta kuka saboda rabuwarsu, ita za ta je ta yi aure, wacce za ta iya yin aure a cikinsu, ka gansu kamar ma mutuwa za su yi su ma, kuma ka ga zumuncin nasu ya zan da fa in aka auro mace to ka ita amaryar ba za ta ringa faɗar sunan uwar gidan ba, ya fi ce to a ta ringa ce mata yaya, tab yanzu a ce za ta ce miki yaya, wala ba ki ta ba, abinda zaman doya da manja ma za a dinga yi, ba wata yaya kowa ta su tafi shi yanzu haka kuke yi, Allah ya shirye ku. In ka ji ba ta faɗa sunanta ba kawai wulaƙanci ne da tsabagen iya yi, amma dai ba haka ba ne? Amma iyayenmu ka ina jin har da ƴan sha'anninmu ma suna iya faɗa matan da, amma ma yaran yanzu ba sa yi, kafin ta zo ma ƙawaye sun gama zige ta, wallahi kai ki yadda ta ga haƙorin ki sai ta rena ki, wai fa ke ce amarya za ki shigo, wai amma wai ka ta rena ki, to ai ta kina ƙarama ai a raina za ki shigo dama, in dai maganar reni kina nufin shi ne ita ce a sama da ke, amma da za mu dawo mu gyara. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai da ya tashi sai ya hukunci, da haka idan aka samu matsala tsakanin mata hukunci ake ba wai alƙalanci ake ba, haka duk inda ka karkata za ta ce ai da mata ma gane cincini, hankalinka ya fi karkata zuwa ga amarya, ko ita amarya ta hankalinka ya fi karkata zuwa ga uwar gida, ko kuma ta ukun ta ce ai da mata lura ita ce kaɗai ba ka so, ko ta huɗun ta ce da ma kaza in mata huɗu ne, an taɓa mata sharri a lokacin Sayyidina Umar ita Juwairiya. Aka ji aga Sayyidina Umar aka ce ai tana nan, ita ranar Asabar ce ranar kwalliyarta, kun san Yahudawa ranar Asabar ce Juma'a su ko su sun zaɓi Asabar, mu kuma Juma'a, Kiristoci kuma Lahadi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gashi mu ne na ƙarshen zuwa amma mu ne na farko a lissafi. To sai aka ce Sayyidina Umar lokacin halifansa da aka ce to ba gaskiya an samu matsala, domin Juwairiya a Safiya tana girmama Asabar kuma tana ziyartar Yahudawa a ƙauye. Kun ga wannan ba ƙaramin gulma ba ce aka kawo, hankalin Sayyidina Umar ya tashi ya sa aka kirawo ta, sai yake cewa ya Ummul Mu'minin ga abin da muka ji labari cewa wai ga abin da gashi gashi bashi da kuka, ta ce to ta amira nuna wallahi tunda Allah ya zaɓa mini musulunci ya bani Juma'a ban sake kimanta wata rana irin yadda nake kimanta Juma'a, wannan ƙarya ne sharri a kai mu, maganar Yahudawa kuma tabbas ina ziyartar su ba ma a zuwa ba, saboda akwai ƴan uwan babata da ƴan uwan babana a cikin su, kuma suna da haƙƙin zumunci a kaina. Sai na kuma yace wallahi iya ga tuna da ke kenan, na san ba za ki yi sama da haka ba. Sai ta ce amma a zira nuna waye ya zo ya gaya maka wannan magana, to ku ga yadda ake yi. Sai Sayyidina Umar ya nuna ta yace kin ganta nan ku yangarki ita ta zo ta gaya mu, makashinka na gindinka, munafikinka ta bar Makka, الصوم حتى دعاها دعوة سيرنا عمر الله يعري الدعاء بيش سيرنا عمر كما يفيس لما سأتكم تيساكي يو إن كيرت أيضا لكي تلاكي ذراعك روان تكين تبا أي تتبن لي ما تنا لقد يا داما دي باوشي كي أشار روا دي جيوا بريتاي أزن أي أبني ما يسابكينا تو أما ألوكا تنتي حفظ إيسا ستية إيساك اللوان نم ويانغا ستي كيف ودن الله ميزن يوتك يمون حتى باين كيف سنتنا شوتا ثابت فكما يسي الله سلنا ترد لذاتي تسي تسي والله شيء أن تسي تسي تو نافهمتا shekan ya ga muna shiri yake so ya raba mu ko to ki je na ɗan taki saboda Allah in ya so shekan din ya mutu to kun ga yadda manya suke ko haka kuma ya kamata ku ma ku dinga yi to juwayriyatu a safiyatu bintu Uyay ibn Akhtab an-Nadhiri kenan wata manzala sallallahu alaihi wasallama ya aure ta kamar yadda muka faɗa a shekara ta 7 a shekara ta 7 ita ma kuma tsara ta shekara ta 50 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda abinda malamai suka faɗa game da ita kenan kadiya cewa tsara ta shekara ta 50 an binne ta kuma a baki lokacin da za ta rasu duk wani abun ban al'ajabi kana da ƴan kudade to kasancewar ba ta da ɗa sai ta ce idan ta mutu a cikin dukiyarta a ebi dinare 1000 a bawa Aisha kyauta saboda a lokacin waɗanda suka yi saura da rai cikin mata annabi sama ba su da yawa kuma an ce ita kadai ce manzon Allah sama ya ware mata gida ragowar duk a waje ɗaya suke ita kuma sai aka fitar da ita waje kamar yadda wasu suka faɗa suka ce domin ma za ka iya gane haka in ka tuno hadisin Anas ko hadisin Zainul Abidin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ittikafi duka matan da suka je suka ziyarce shi to ita kuma da ta tashi za ta tafi tayi manzo Allah ya raka ta to suna cikin tafiya sai suka dan tsaya suna yin sallama a duhu haka sai ga wasu sahabbai sun zo su cewa sai suka hango alamar da mutane kuma kamar sun gane manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kafin su ƙara so wajen sai suka canja hanya sai manzo Allah ce ku zo nan ku zo maza ku zo sai ku kalle ni da kyau ni ne al-Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan ko mata ta ce safiya innaha zawjati safiya mana kada ku tafi ku dinga cewa mun ga annabi kuma da wata mata mun san da take tattaunawa wanda ku zo ku gani suka ce subhanallahi ya rasulullah yanzu dan Allah mu rasa wanda za mu nuna nawa da tose kai manzo Allah ce abinda isa ba laifin ku bane inna shaytana yajri min ibn adama majrad dam shaytan yana gudu a magudanar jini a jikin ɗan adam yanzu nan zai kai muku sakon da ba daidai ba kuma ku je ku halaka ku duba ku ga yadda muke wa kanmu muke wa junanmu haka nan yanzu da kin ga wata ƴar uwarki a wani yanayin da ba ki fahimce shi ba to sai shaytan ya zo ya fassara miki shi a wani yanayi mummuna shi kenan kuma ba a yi sa'a ba sai ki ba da labari a bisa zato wata kuma sai ta tsorar da shi akan gaskiya ne sai a rawaito daga wajen ta sai a ta yaɗa magana wanda ke maganar inda ke ce za ki so a yi miki uzuri wani malami ke gaya mai ke faɗa a saudiya ke cewa kun san a saudiya namiji baya ɗaukar macen da ba ta sa a mota ko haya za ka yi in ka zo in mace ta zo to sai ta fita shiga bayan mota ba za ta shiga gaba ba ta zauna ga ka gata in ka ga namiji da mace to har lokacin hajji ne mu matan mu ba ruwansu sun ma kusan gaban mota da an buɗe buɗe sai ta buɗe ta shiga gaba saboda ta riga ta saba wai sai a haka ne za a fahimci cewa ta ba ta mai sai zuwa wai tsakanin kishiya da amarya wai fadan da ake akan wai gaban mota wai wacce za ta zo na to ba wanda ma ke kanka ne a wannan sana ba ki hakim ce a can to su to amma in ka ga mutum dan haya ya dauki mace a gaba to gaskiya da ya mutanen shi to kawai sai zan to munafukai da sun ga namiji da mota haya da mace a gaba yace ga ayin diska ne malamin yace to in kuma matar ta ce fa ai matar ta dai zai iya daukar ta amma to da ka din namijin da ka gani da mace a gaban mota kaddara ko matar ta in kaga mutun ya dauko budurwa a mota a gaba kaddara kan wata ran alkiyama Allah ba zai tambaye ka yace me yasa ka ganshi da wata baka fada ba ko baka riya ba amma an kariya ko ka fada sai Allah ya tambaye ka ko gaskiya ne sai Allah ya tambaye ka ina ruwan ka kawace tana yawan fita unguwa izo ki dinga cewa aikin sani ya wuce ai tabbas ya wuce ko dai ba na rabu ana karaba dai bi ya wuce to akan Allah zai tambaye ki ni game da ita ko kabarin ku daya anan ne kamata a ce ko kabarin ku ga wata maslaha take cewa ya wuce dale zamana in yawan take Allah da ya halice ki ya halice ta ai ya ce ku sani Allah ya samu dace fatiya din tuqayyi ibn akhtab annabi babanta munafiki ne kafe zala kuma ya sa an yanka shi a lokacin da aka je aka farma banin nadir bayan sun warware alƙawarin da aka yi da su a lokacin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina sai matar ta goma mun fata Khadija Sauda ko Aisha Hafsa sai Zainab bintu Khuzaima sai kuma a Khalili Sabaa Ali Hala Zainab halatin sai kuma Ummu Salama ko Hala Zainab halatin sahihan sai Safiya haka Zaha sai Zainab bintu Jahaj Jafanuha sai Juwayriya Ramzan sai Ramla Ummu Habiba sahihan sai Safiya yan sai ta goma sha ita ce ta ƙarshe ita ce Maimuna tu bintu Harith Al Hilaliya ميمونة بنت الحارث الهلالية سنة بنت حارث الحارث ابن حزم ابن بحير ابن حزم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن سعد سعد وانت انت ارقى بيلر بنو هلال تي وانت اثل نسو ينعتك وانتوها حوازن ابن منصور ابن خطبة ابن عكرمة ابن قيس ايلان ابن مضر تاوي ابو رهب ابن عبد العزة ابن ابي قيس ابن عبدود ابن نصر ابن مالك ابن عامر ابن لؤي ايتا ميمونة لوكة سنتنا اورا شيوانا تنقواناتا to daga baya bayan sa ne annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya aure ta wanda bayan ya manzo Allah kuma ya aure ta a shekara ta 7 bayan an lokacin da ya tafi umratul qada lokacin ya sa harami da yaje kuma Makka ya aure ta kuma ya tare da ita bayan ya gama umara Allah ya kare da a gare ta ita ce yar uwar Zainab bintu Khuzaima baba sai da Zainab bintu Khuzaima sannan kuma baba sai da Asma bintu Umayyah kamar yadda muka faɗa Manzo Allah sallama ya ba da sadaki amma ba shi ya biya ba Al-Abbas ne ibn Abdul Muttalib ya biya a madadin sa dirhami 100 ita kuma ta mutu a shekara ta 51 Maimuna bint al-Harith a wani gari da ake kira Tufail wannan sune mata ya Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai guda daya da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance ta mu'amala ta matarsa a matsayin ta na kuyan gasta kuma har ta haihu da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummul walad wacce ita ce Mariya al-Qibtiyya wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya same ta ne a shekara ta 7 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ta zo wajen sa ne kafin ya aure Ummu Habiba lokacin da manzo Allah ya aika wasiƙa zuwa ga muƙauki sarkin Misra na Iskandariya cewa ya musulunta da ya karanta saƙon manzo Allah ya ji daɗi ƙwarai da gaske da ya ji daɗi sai ya ba manzo Allah sama kyaututtuka wanda a cikin kyaututtukan sai aka hado masa da ita wannan Mariya binti Shamu wacce ita Bani Siriya ce masu irin kamanni irin na ƴan Misra wancan lokacin
kyakkyawa
wanda shi da kansa ya gaya mata ya gaya wa Allah sama cewa gashi nan mun zaɓo maka cikin mafiya darajar kuyayyinmu mun baka babanta kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan kibtawa kamar yadda shi mukaukin sun ya faɗa wanda ya zo da saƙon mukaukin sun to aka aikowa manzala sama waɗannan kuyayyin guda hudu da Mariyatu da Raihana da kuma wata kuyanga kyakkyawa to aka aiko da okay abuwan da Mariya da wata susu biyu aka aiko masa to waccan ɗaya shine mazala su mai bawa hasanu mun sabi kita ta kuma Mariya ya aure ta ana tsamta al-kifiya saboda ana danganta ta da garin kif da kifawa kai kabilar kifawa ta Misra zaman ta ya ki dadi da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ita da ummu na Aisha da Hafsa saboda kun san yadda mace take jin kishi da kishi yadda ma da aka aure ta ballanta na kuma da wacce take ba kishi ya ba ku yanga ci ta san kasa da ita take to karshe ma da ya sai da manzala kuma ya dauke ta ya canja mata gida gidanta har yanzu yana nan a Sharqiya sunan unguwar ma unguwar ummu Ibrahim musamman kuma da ta zo gashi ta haihu kuma gashi ba wacce ta haihu manzala ta sai dauke ta mai ne ita can gidan har yanzu wurin yana nan mun sha mun shasha zuwa mu ga wajen to anan ga gidan ummu Ibrahim Mariya Allah ya kare ta daga gare ta Mariya ta kiyya ta rasu shekara ta 12 bayan rasu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sai na Abubakar ko kuma 16 lokacin sai na Umar to waɗannan sune matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tare su akwai matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce ya aure su amma bai tare su wannan 11 ya zama wajibi kowa ya san su kuma in so samu ne a jere kuma ka san lokacin da manzon Allah ya aure su da kuma shekarun mutuwar inda hali wannan shi yake nuna kenan mun damu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yanzu haka idan na zo na ce yanzu a gaggaya mini dan wasan kwaikwayo nawa ne suka mutu na tabbatar da na ce igai yaushe ta mutu kowa ya sani an kusan tsigai ne da ma sunan tsigai na gaskiya ya sunanta da gaskiya ma eh wallahi ba za ku faɗa ba ne amma kun san sunanta usai usai na wace ce diba problem fa yaushe ta mutu ita ma an sani kai har na ƙetare na in indiya fa sun an sani samloko ita yaushe ya mutu samloko ba ya mutu ba justice isiriko yaushe eh isiri ya mutu shi ma ko fashion ozo ko ta mutu ko na ce ba ta mutu ba tana nan Allah raka taki gona to in har za mu kula da wasu ai aka mata mu kula da annabin sallallahu alaihi wasallam ko ba gaskiya bane akwai Amratu binti Yazid al-Kilaliya cewa manzon an ce manzon sama ya aure ta ko da ya aure ta kamar yadda Ibn al-Asir ya da cikin usul al-ghaba da tazo gidan sai manzon sama ya gane ashe tana da wani irin fari a jikinta bai kama da cutar albar sai manzon sama bai tare ta ba akwai Kutaila bintu Qay Ibn Ma'di Karib al-Kindiya wacce aka ce manzala sama ya aure ta amma kan ya tare Allah ya karɓi rayuwarta dan haka tunda bata shigo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba bata zama matarsa ba balaka ba za ta zama ummul mu'minina ba sai Ikrimatu ibn Abi Jahl ya aure ta haka aka ce to bayan nan akwai Asma'u bintu Asma'u akwai Sana bintu Asma ibn Salt ita kuma Asma'un nan kyakkyawa ce kwarai da gaske aka zo a gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ko a aura masa wata kyakkyawar yarinya daga cikin kyawawan mutanen kabilarta. Wazara kuma ya ce to aka aura masa ita, ya zo zai shiga ɗakin ta, wai an ci a wata ruwaya, yawanci ruwaya suna da rauni, ba za ka karyata su ba, ba za ka kuma tabbatar da wasu ba, cewa sai su matan ba sa so, wai mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce in ya zo ki ce a'udhu billahi min, ta kuma sai ta ɗau shawara. Wata ruwaya kuma aka ce a tana ji da kanta ne, kun san kyakkyawan mace tana ji da kanta galibi. Yawancin kyawawa sun san su kyawawa ne, da haka za ka suna takawa daidai kuma suna da gaskiya, saboda haka ai gaskiya ne ko, saboda haka shi kenan sai ta zo. Da zara su ba yana shigowa ɗakinsa sai ta ce a'udhu billahi minka, ina neman tsarin Allah daga gare ka. Sai manzo Allah ya ce to laqad ustu ma'azan, kin kwani mutsari daga wanda in aka nemi tsari daga gare shi yana tsari, shi ne Allah. In haƙi da ahalki ta wajen iyayen mazala ya sa aka ɗan ba ta wani abu na mata'i ta koma. To shi ne bayan ya aure ta aka ce wai ya aure Kusaila bintu Qais nan al-Kindiya. Bayan nan an ce wasu kuma suka ce a ita sana ɗin nan bintu Asma mutuwa ta yi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare ita. To sai kuma Sharafu al-Kalbiya ƴar uwar Dihyatu ibn Khalifatul Kalbi ita ma wai an ce wai ta rasu ne kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare da ita. Sai kuma Al-Aliyatu bintu Ghibyan ibn Amr ibn Auf al-Kilabiyya wai sun ce ta zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon lokaci, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ta kamar yadda ya zo a cikin Usulul Ghaba na Ibn al-Asir. Sannan sai Asma'u a sai Laila bintul Qasim al-Awsi ko al-Awsiya ita kuma cewa ta zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta nemi ya aure ta, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi amma ita ma dai wannan duka akwai ɗan rauni a cikin sanadin, sai ta ƙarshe Asma'u bintul Numan ibnatul Jawm. To wannan Asma'u ita ce wacce aka ce ta nemi tsari da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sake ta. Shi yasa aka haɗe mata annabi sallallahu alaihi wasallama su su goma sha ɗaya. Al-Hafiz al-Iraqi a cikin sira al-Baitul Kira yana cewa zawjatu hullati bihinna qad dakhalt sinta aw ihda asharata qulbun nu'il khadijatu al-ula taliha sauda thumma tali aishatu siddiqa khadijatu al-ula taliha saudatu ثم تلي عائشة الصديقة وقيل قبل سودة فحفصة وزينب والدها خزيمة وقيل قبل سودة فحفصة وزينب والدها خزيمة فبعدها هند أي أم سلمة فابنة جاش زينب المكرمة فلابنة الحارث أي زويرية فبعدها ريحانة المصفية وقيل بل مالكي وقيل بل ملكي يمين سقط لم يتزوجها وذاك أضبط بنت أبي سفيان وهي رملة أم حبيبة تبي صفية ومن بعدها ميمونة حلا وكانت كاسمها ميمونة وابن المثنى معمر قد أدخل في جملة اللاتي بهن قد دخل بنت شريك واسمها فاطمة عرفها بأنها الواهبة ولم أجد من جمع الصحابة ذكرها ولا بأسر الغابة. Izuwa dai ƙarshen abin da shi Imam al-Iraqi Allah ya tsarfa da rahama ya faɗa. To wannan su ne matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, annabiyyu awladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum, matayen annabi sallallahu alaihi wasallam iyayenku ne, kamar yadda muka yi bayani ga abin da ake nufi da iyaye. Wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah, sannan wa'inda kuke da dangantaka da su da kusanci, sawa'un wa'inda za su ci gadon ku ɓangaren ku ba da wa'inda ba za su ci gadon ku ba ɓangaren kuwa, aula su suka fi cancanta da su gaje ku, ko kuma suka fi cancanta da su ci amfanin ku wata ta hanyar gado minal mu'minina, amma idan suka zama mu'minai ne wal muhajirina, kuma in sun yi hijira. To anan wasu daga cikin malamai suka ce wannan aya tana bayani ne akan ada cewa ƴan uwanka gaba ɗaya su za su haɗu su ci gadon ka, amma daga baya sai aka shafa wannan ayar da ayar rabon gado, sai zato masu cin gado mutum 25 ne kawai. In mutum baya cikin 25 ɗin nan ba zai ci gado ba. 15 a cikin maza, uba ko ubanta ba ji ba kenan, ko ɗa ko ɗan ɗa ko wato ko kuma yau ɗa ko ɗan ɗa ko kuma wanda namijin da a wanda ɗanka namiji ya haifa a kuwa banda mace, sannan kuma ko kuma ɗan uwan mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya, ko ɗan uwan mahaifinka uba ɗaya shi da kenan, ko ɗan uwanka uwa ɗaya bakwai kenan, ko ɗan uwanka uba ɗaya takwas kenan, ko ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya tara kenan, ko ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya goma kenan, ko ɗan uwanka uba ɗaya 11 kenan, ko kuma ɗan baffanka wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da babanka 11 kenan, ko wanda suke uba ɗaya da babanka 12 kenan, ko kuma wato ainihin miji ya zama 13 kenan, sai kuma na 14 shine wanda ya yanta bawa. To ɗaya ya yi ɗaccen guda 15 ya kamata su zama. Walwarisuna minar rijali 10 asma'uhum ma'lumatun mustahira, al-ibn wa ibn al-ibn mahma nazala, wal-ab wal-jadd lahu wa in ala, wa ibn al-ab wal-jadd lahu wa in ala, wal-ab min ayy al-jihati kana, qad anzala Allahu bihi al-Qur'ana, wa ibn al-akhi al-mufli ilayhi bil-abi, fasma' kalaman laysa bil-mukazzabi, wal-am wa ibn al-am min abihi, فاسمع لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذي الولاء فعدة ذكور هؤلاء سنز مغومتنا. بابا دبابن بابا أتاد أنت بابا دبابن بابا فيكما تنقوى شكيكي تنقوى لأبي تنقوى لأمي فيكما تنقوى قبا قوى لي قبا تنقوى قبا قبا تنقوى sai kuma ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya, sai ɗan uwa uba ɗaya, sai kuma ɗan uwan uba uba ɗaya, ɗan uwan uba uwa ɗaya uba ɗaya, sai kuma miji, sai kuma wanda ya ɗanta, sun zama 15 kenan. Mata kuma masu cin gado guda 10 ne, amma za ka jimlace su a 7. Walwarisatu minan nisa'i sallu lam yu'ti unsa ghayrahunna shar'u bintun wa bintu ibn wa ummu mushfiqa, ya da yar da, in kana da danka namiji in ya haifi ya, idan baka da ta baka da ya, wannan yar za ta zo ta shiga ne. Bintu wa bintu ibn wa ummu mushfiqa, sai uwa wacce mai tausayin ka, wa jaddatu, sai kuma kaka wacce take kakarka ta wajen uba da kuma kaka ta wajen uwa, وجدة وزوجة فيكما فيكما منيني فيكما ما تكا ومبتك فيكما تكئن تباوى فيكما والأخت من أي الجهات كانت فيكما إرقوا تكون أنجري وأقوى إيه أبادايا هو أبادايا هو أبادايا فهذه عدتهن بانا سوما تاكينا مدعوه بشأنك سيدن تو أنشاكي سوما wayannan da Allah ya raba, wasu Allah ya raba ya basu exactly abinda za su ci, kamar uwa Allah ya faɗa abinda za ta ci, za ta ci kaso 1/6 idan ya zanto akwai mijinta shi ma zai ci gadon, idan kuma babu mijinta amma kuma akwai ƴan uwan mamacin to shi ma ta zo ɗaya bisa shida idan kuma za kuma ta cika so ɗaya bisa uku idan ya zanto daga ita sai mijinta kuma wanda ya mutu ba shi da ƴaƴa to saboda haka za ta cika so ɗaya bisa uku in ba shi da ƴan uwa kenan ƴan uwa suna mata cikas daga kaso ɗaya bisa uku ta koma kaso ɗaya bisa shida kun ga uwa an sallame ta uba shi ma Allah ya ba shi gadon da zai ci a wani ɓangaren idan ya zanto ya haɗu da uwa kuma idan mamacin yana da wanda zai gaje shi to in yana da wanda zai gaje shi to shi da uwa mali kulli wahidin minhum maksudun za a ba su kaso ɗaya bisa shida sannan miji Allah ya sallame shi idan har akwai ɗa ko jika ga ita mamaciyar to miji zai ci kaso ɗaya bisa huɗu in kuma ta mutu ba ta taɓa haihuwa ba to ba za a kallo inda ta bari ba kawai za a ba shi kaso ɗaya bisa biyu shi ma an sallame shi sannan a wato ƴaƴa mata in ita kaɗai ce Allah ya ba ta kaso ɗaya bisa biyu in kana ci wahida ta fal hannun sannan idan kuma su biyu ne zuwa sama in ba namiji ko ɗaya to shi kenan za a ba su kaso biyu bisa uku na dukiyar gaba ɗaya sannan kaka yana zuwa a wani yanayin da zai wajirki uba idan ya zanto an bar namiji an bar ɗa kai ko ɗaya ko ƴaƴa amma in ba a bar ɗa ko ƴaƴa ba aka bar kaka da ƴan uwa to kaka yana da halaye guda shida wanda malamai sun yi bayani ko a habbul iyarai ko kuma kaza ko kaza ne da sauransu don haka dai Allah ya yi maganar ka saka shangado ya yi maganar kaso ɗaya bisa biyu wanda mutum biyar ne suke cinsa ya yi maganar kaso ɗaya bisa huɗu wanda mutum biyu ne suke cinsa ya yi maganar kaso ɗaya bisa takwas wanda mutum ɗaya ne ke ci ita ce mata a halin idan miji ya rasu ya bar ƴaƴa tumunin ta kaba ke don komai yawansu za su raba in ita kaɗai cewa za ta riƙe sannan Allah ya yi maganar kaso ɗaya bisa uku wanda uwa take ci da kuma ƴan uwa sannan akwai kaso biyu bisa uku sulusan kenan falahu nusulusan mimma tarak da kuma falahu nusulusan ma tarak yawwa sannan kenan ce zanto alfurudul muqaddara din rabi da rabin rabi da rabin rabin rabi sannan sai kaso ɗaya bisa uku da kaso ɗaya bisa shida da kuma kaso ɗaya bisa takwas guda shida ne wanda wannan su ne alfurudul muqaddara a cikin alƙur'ani Allah ya kasa wanda duk ba a ambaci kasansa ba to yana cikin masu ci da asirci su kuma masu ci da asirci su ne waɗanda sai an gama rabawa masu gado abin da ya saura sai a ba su in kuma bai saura ba sai su haƙura kamar ɗa namiji shi na ɗa namiji yana ci da asirci in shi kaɗai ne za a sallami kowa abin da ya rage a ba shi in kuma ba kowa zai cinye dukiyar gaba ɗaya amma idan aka haɗa shi da mace to falin zakar da su da hauzi da unsayin shi kuma ya ɗauko ta daga asalin ci da farali ta kuma dawo ci da asirci uba idan babu ɗa za a sallami kowa shi kuma sai a ba shi ragowar to wannan ƙa'ida da Allah ya kawo mana ta rabon gado a cikin ayar yunusi sunan bawu da wala kun nisu da ya sattu na ka ita ta soke magana cewa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah wannan wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah min almu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum kum ma'rufa kana dhalika fi kitabi mastura saboda lokaci ya kure gurban Allah ya sai mu idan muka zo rage babu karatu gobe ko sai dai ranar asabar in Allah ya sai mu da rai da lafiya wanda ina ganin ranar asabar mu yi kokari mu fara karfe 10 daidai saboda muna da lecture da za mu tafi a can wani masallaci da nisa karfe 1 ne lecture kuma watakila mu game da cunkoson motoci a hanya to da idan muka fara karfe 10 ranar asabar kun ga za mu iya tashi karfe 11 zuwa 11 da ɗan doriya kaɗan alabashi sai mu samu kuma mu tafi Allah ya sa mu dace yanzu yau mun fara dai kawo cin dawo jota rabbana no da kada